Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da saduwa a cikin wannan shiri na al'adun Hausawa. Wannan dai shine karo na biyu da muke kawo muku wannan shiri tare da Professor Abdallah Uba Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano. To da haka yanzu haka dai Professor ya iso wannan fili, kuma a makon da ya gabata kun ji shimfiɗa kan wannan shiri na al'adun Hausawa. To kuma yau tunda Allah Ubangiji ya nufe mu da ganin yau ɗin, bari mu je ta inda Professor zai ci gaba da wannan shiri. Barka da zuwa.
To assalamu alaikum jama'a, barkanmu dai da yamma. To a yau muna so ne mu yi magana akan rukunin Hausawa. Idan ka ce Bahaushe, me kake nufi da Bahaushe? Masana da kuma manazarta da yawa sun sha yin ƙalubale akan wannan batu, har ya zanto cewa wato an kai wani matsayin da waɗansu daga cikin manazarta da kuma masana suna cewa babu yare, ai babu wani ƙabila wai su Hausawa. Waɗansu kuma suna cewa ai idan ka ce Hausa kana maganar yare ne, ba wai mutane ba. Waɗannan matakan ƙwaya biyu manazarta suke da su a duk duniya. Kamar yadda na ce, mataki na farko ko kuma in ce matsayi na farko shine babu wata ƙabila Hausawa. Sannan kuma ɗayan suna cewa a'a akwai ƙabila Hausawa. Su masu cewa babu ƙabila Hausawa suna cewa in ka ce Hausa ba wai kana nufin waɗansu mutane ne kamar yadda zaka ce Yarabawa ko Indiyawa ba, a'a yare ne, Hausa yare ne, ba mutane ba ne. Waɗansu kuma suna cewa a'a ai Hausan mutane ne. Kuma kowanne daga cikinsu yana da tasa hujjar da zai ce da kai ya ce ai wato Hausawan ba mutane ba ne, yare ne, kuma ko Hausa Hausawa, ai Hausawa jumla ce ta Hausa. So shi yasa ai daga yaren ne Hausa yare ne, Hausawa mutane ne. Saboda haka akwai wanda suke dogaro akan cewa ba za ka ce Hausawa ba sai dai ka ce Hausa, yare kenan. Akwai kuma wanda suke cewa a'a in ma ka ce Hausa ɗin to dole ka ce Hausawa masu wannan yaren. To magana ɗaya ce. To amma bambancin shi ne mutum an haife shi a ƙasar Hausa, iyayensa kakanninsa Yarbawa ne, amma a cikin tsarin nasa sai aka haifi sai aka haɗu da Hausawa har aka haife shi, yana dai da jinin Yarbawa ko Ibo ko wata ƙabila. Me zaka kira shi? Zaka kira shi Bahaushe ne? Ko ko zaka ce wani na waccan ƙabilar? To yace da kai bai iya yaren waccan ƙabilar ba, saboda baban shi daga Obomo shi ya zo Kano, ko daga Obomo shi ya zo Ningi ya zauna. Da ya zauna a nan gurin ya haɗu da wata mutuniyar Ningi ko mutuniyar Kano, ya aure ta, aka haife shi, bai iya yarbancin ba, saboda da uban da ya zo da ma shi baya yarbancin. Saboda haka shi Hausa ya iya. So me zaka kira shi? Zaka kira shi Bahaushe ko ko zaka kira shi Bayarabe?
A Bayarabe ne, yayi batan kai.
To ai idan kace Bayarabe ne, shi tambayar da zai gaya maka shine me kake da shi da zai nuna maka Bayarabe ne, kuma me kake da shi da zai nuna maka Bahaushe ne?
Asalin shi,
asalinsa na cewa asalinsa Bayarabe ne. To ai a cikin jinin nasa akwai Hausa, ya zaka yi da wannan? Ka korfe wannan Hausan, ka watsar da shi kenan, ko ko ya zaka yi da shi?
Ba shine irin mutanen da ake cewa barbarayen yawa ba?
A'a, barbarayen yawa wannan daban ne. Wannan haɗuwa ne da gungunayen halitta daban-daban. Misali, farar fata ya auri baƙar fata. Amma idan kana maganar cewa wani Bayarabe ya auri Inyamura, ko kuma Bafulatani ya auri Babarbariya, to abinda zai faru, kamar manta da Bayarabe da Bahaushe, ka ɗauki yanzu Bahaushe da Babarbare. In aka yi aure, abinda aka samu, me za a kira shi? Babarbare za a kira shi ko ko Bahaushe za a kira shi? Ka fahimta?
Na fahimta.
To akan wannan ne Turawa da suke nazarin rayuwar Bahaushe, sai suke cewa ai Hausa ba ƙabila ba ce, yare ne. Ni kuma a nawa ganin sun yi haka ne ba don komai ba, don saboda su dakushe martabar Bahaushe, saboda a nuna cewa Bahaushe bai da wani usuli. Saboda haka Hausa ɗin da kuma Hausanci abu ne wanda yake a buɗe, kowa zai iya shigowa. Saboda haka idan ka iya Hausa dai kai Bahaushe ne.
An kashe asalin Hausa.
An kashe asalin Hausa. In kai ka iya Hausa kai Bahaushe ne. To a wannan ake son a tafi. To akwai matsala a wannan. me yasa ake ganin cewa Hausa yare ne ba jama'a ba? Dalili shine da yawa daga cikin abubuwan da kake alakanta Hausawa da su, zaka ba na Hausawan bane, aro su suke yi da yawa, kuma abubuwan da zaka yi amfani da su na dabi'a, na ta'ada da kuma na al'ada wanda zamu magana akan su filla filla kowanne, sai kaga idan ka bi su da kyau za ka ga cewa na Bahaushen aro su yayi da yawa daga cikin su ya aro su daga cikin wayansu kabilan. Misali idan kai magana yare Hausan nan dai da irin muke magana ta kowa yana tunkahon cewa shi Bahaushe ne, to idan ka dauki kalmomin da ake amfani da su a yaren Bahaushe da yawa daga cikin su za ka ga ba na Hausawa bane. Alal misali akwai wanda yayi karatun degree na uku wato doctor akan ara-aran kalmomi a cikin yaren Hausa daga Larabci, yayi fahimci cewa akalla ba a kasar ba kashi 40 daga cikin kashi 100 na kalmomin da Hausawa suke amfani da su tushen su daga Larabci ne. To kaga ya ragu kashi 60 ko? To a cikin kashi 60 din kuma manazarta sun sake yin nazarin kalmomi da yawa, sun ga cewa kalmomin nan suna da tushe a wayansu yarurrukan da ba na Hausa ba. Kaɗan daga ciki, saboda akwai lokacin da zamu zauna mu yi wannan dogon bayanin, kaɗan daga ciki shine tattabara ba Hausa bane, haka ma jaki, haka bulugari, haka ice, turmi, tabariya, duk wa'annan abubuwan ba kalmomin Hausa bane,
ba sa cikin wadancan kashi 40
din, ba sa cikin wancan Larabci ne, wa'annan ba Larabci bane, azbunanci ne, daga wajen Azbunawa aka samu wa'annan kalmomin. Agwagwa ma ba Hausa bane, tushenta daga wajen Nufawa ne, haka Alala, haka Bante, duk daga wajen Nufawa aka samu. Ko Yarbawa ma mun samu kalmomi da dama daga wurin su, kaman kwano, kwali, agogo, su suka ba mu aran wannan. Kalmar likita ma ta Yarbawa ce, su dokita suke cewa, mu kuma muka maida ta likita. Mai kwanci sai doctor suke dokita, mu kuma muka maida ta likita. To kaga mun aro ta kenan. To da yawa daga cikin lafazin namu za ka ga aro su mu kai. Wannan sai ya ba wa Turawan manazarta cewa au, ashe in haka ne ma ai duk wanda ya iya Hausa shi ma Bahaushe ne. Tunda yake su kan Hausan aro abu ya hado wayansu abubuwa suka yi suka aro su daga wani guri. To haka ma abubuwan mu da muke yin amfani da su na sarrafa rayuwar mu na yau da kullun za ka ga da yawa daga ciki ba namu bane. Aro su mu kai. Kamar misali Bahaushe bai san soro ba. Kalmar soro ba Hausa bace. Haka ma azara da zaure da tubali, kaga wannan gini ake yi da su, to Bahaushe bai san su ba, bai san bene ba, duk kalmomi ne wanda muka samu su daga Wangarawa, mutanen Mali daga wajen wanda kuma su ma sun samu aran su ne daga wajen Laraba, Larabawa, saboda shi Bahaushe inda ya gini a kewaye yake yin sa, baya yin kusurwa guda hudu a wurin su, ya ga yadda ake kusurwa guda hudu. Wannan dan tubalin nan da ake cewa ai shine gargirin tubalin gargajiya ba bulo ba, wannan mai dan tsinin nan, to shi ma tubalin ba na Hausawa bane, aro shi suka yi daga wajen wayansu. To amma ba Hausawa kadai ba, babu wata al'umma a duniya da za ta ce bata aran kalmomi ko kuma bata aran ta'adodi daga wata al'umma da take cuɗanya da ita. Kowa yana ara, kowa yana karbowa, amma abun mamaki shine ara-aran da Turawa suke yi ko Canawa suke yi, wannan bai fitar da cewa su Turawan bane. Misali mutanen Ingila, in ka dauki English, ita kanta kalmar English, kalmo yaren English da yawa daga cikin kalmomin da muke ganin na Turawa ne ba na Turawa bane, su ma aro su suke. Misali magazine, mujalla kenan ko? To ba Turanci bane, daga Turkiya aka samu ta. Haka bangalo, bangalo da Turanci yana nufin dan gida, haka ne dan dakuna kwaye ku da dan falo da waye da waye, to kalmar ta Malaysia ce, ba Turanci bane. Haka Bature idan yana son ya nuna maka kaskancin munin abu sai ya ce da kai I don't give a damn, wato ban damu ba. To wannan damn din shine kaskancin nuna rashin damuwa, kwayar zarra rashin damuwa kenan. To damn din kudi ne na India, shine kalilan kudin da yake a India wanda zai iya saye maka wani abu, ya ma kasa da sisin kwabo yake, a lissafin kudi kasa da sisin kwabo yake. So saboda haka idan an mature yace da kai, in yace da kai I won't give a damn about this, it means ba dan sai wannan abun ko da sisin kwabo ba, to sai abun ya zamanto ya shigo cikin wato lafazin tura, an kace I don't give a damn, kana nufin ni ban damu ba. To kaga aro shi suka yi.
To
wani wato me sababin wannan ara-ara da ake na yare da yare?
Cudanya, cinikayya, kasuwanci, duk wannan yau mutane sun tashi da kanan sun tafi can gurin sun ga wani abu sabo, sun dauko shi sun kawo cikin mutanen su sun hausantar da shi ko kuma sun narkar da shi ya riga ya zama nasu. To wannan shine sababin. Misali, rukunin Hausawa suka tashi daga arewacin Najeriya, ko daga ina suke, ko daga Kano ne, ko daga ina ne, sai suka tafi Gwanja sayan goro. Da suka je Gwanja sayan goro, sai suka haɗu da wayansu mutane su ma sun je sayan goron a can. Da suka je, sai suka lura cewa mutanen nan idan za su ci abinci, za su dafa shinkafa, da shinkafar, da tattasai, da tumatir, da naman, da man, da meye, duk haɗa suke a tukunya ɗaya su banka musu wuta. Sai Bahaushe, ach, lalle wannan ashi ne dafa duka. To kaga inda aka samu dafa duka da Bahaushe. Amma da aka tambaye Bahaushe yaya sunan wannan shinkafa, sai ce ta, to waɗanda suke yin irin wannan dafa abincin dai mutanen wata kabila ne da ake kira Jollof. To ka gani, sai ta zama Jollof rice, sunan kabilar kenan. Mutanen Jollof ne wajejen Gambia, Mali area, a nan suke da zama. To kaga sai ta zama Jollof rice. To kaga daga inda aka samu Jollof rice. Saboda haka yanzu ba dama ka ce da wani mutum ai da fa duka ba abincin Bahaushe bane. Ya yadda. Ka ba ku abincin Bahaushe bane, ba ka Bahaushe yake abincin sa ba. Yadda Bahaushe yake abincin sa, za a yi maka shin tuwo daban.
Miya
daban. A dan kawo a faranti ya ajiye ko akan wani abu. Ko akan abun nan, wato wani koko aka yi dai daban-daban yake. To a wurin wayancan mutanen Jollof din ya ga yadda ake yin hada irin wannan dafa dukan ake yi. Saboda haka cinikayya da kuma yawon duniya da kuma dai zagaye-zagaye shine yake sa mutane su gani. Su kaga Turawa ai sun mulkin mallaka sun shiga can kasashen Asiya. To anan suka tsunto akasarin irin wayannan kalmomin, har kalmomin suka zo su yi cikin Turanci. Saka idan ka dauki Turanci kansa, ka da gargaza shi, za ka ga cewa kalmomi da yawa daga cikin Turanci da kawai suka bilu aka aro su.
Saboda haka wannan ba hujja bace,
ba hujja bace ne.
Hausawa asalin su ne, cewa Hausa yare ne.
Kware da gaske. To saboda haka kuma aro kalmomin bai soke cewa akwai mutane Ingilishi ba. Me yasa aran kalmomi daga Hausa zuwa daga wasu yare zuwa Hausa, za a ce ai dan Hausa sun yi wannan, babu kuma Hausawa. Kaga inda aka soke wannan wato wannan martanin da ake yi cewa Hausa yare ne ba kabila ba.
Haka ne. Amma kamar yadda kace an yi nazari, wato an tabbatar cewa Hausa ta aro waɗansu kalmomin na waɗansu yare masu yawa.
Kware da gaske.
Akwai nazarin da aka yi wanda yake nuna cewa ita ma Hausa an ari yaranta, waɗansu yaran sun arina ta kalmomin.
Akwai malamin Buba wanda yake a Jami'ar Sokoto, da shi da wani ɗalibin sa sun riga sun yi nazari akan kalmomin da Yarbawa suka ara daga Hausa. To har yanzu ba mu samu damar samun wannan littafin ba, amma an yi wannan kalma ɗaya ne da na san cewa Hausawa sun ba wa Yarbawa kyauta, ita ce wahala. Za ka ji ba Yarbawa ce abin ya make you no give me wahala. To duk inda kake a Najeriya ka ce wahala, ko ya san masifa ce. To Hausawa ne suka fito da wannan kalmar.
Amma su Turawan Ingila da suka cakuɗi da Hausawa, har yanzu dai ba a samu waɗansu kalmomi da aka ji sun kawo
ka suka koma da su ba. Ai, babu dalilin da isa. Saboda su ai dama da suka zo, sun zo da yaransu ne, kuma ba su zo da niyyar ma su zauna su yi cakudodo ba. Ai idan kaga an riga an ari kalmomin, to fa an zauna fa.
An cuɗanya,
an san juna, har an yi auratayya ma. To wannan ne yake kawo har ma a ce bara a ari kalma. Amma in ka je Faransa, ƙasashen renon France, kamar Niger in ka je, za ka ga kalmominsu da yawa na Turawan ne, kuma na Turawan su ma nasu ne, duk an samu irin wannan, saboda su sun ba su yaran. Mun ko ba fa yaran aran yaran suka ba mu ba. Ko lokacin da Turawa suka zo suke son su bunƙasa yaran Hausa, ba fa sun yi bane da wata niyya, illa kawai dai da ilmintarwa suka ce za su so su yi. Bari mu bada misali. A shekara ta 1932 aka yi gasar littattafai ƙagagun labarai. To kaga da aka tashi yin wannan gasar, a wannan gasar ne littattafai ƙwaya biyar suka fito. Idan matambayi, jiki magayi, gandoki, ruwan bagaja, ko da kuma na nake jin su kenan. Waɗannan littattafan su ne suka fito. A nan Abubakar Imam ya fito a matsayin marubuci. Idan ka lura gasar nan da Hausa aka yi ta, kuma tun daga lokacin Turawa suke taɗa tirsasawa cewa lalle-lalle a yi rubutu da Hausa, a yi rubutu da Hausa. Me yasa? Hausar suke so? Ɗaukaka Hausa suke so, ko a'a? dalili shine a duk cikin mutanen da turawa suke mallakar su a Najeriya a lokacin babu waɗanda suka fi Hausawa ilimi saboda Hausawa sun fi fiye da shekara wajen 700 tare da addinin musulunci kafin turawa su zo ko lokacin da turawa suka zo musulunci ya dada karfuwa ya dada samun karbuwa a kasar Hausa fiye da shekara 100 tun daga yakin jihadin dan Hodiyo zuwa lokacin da turawa suka zo sai da aka kusan shekara 100 to saboda haka da lokacin da suka zo muna da jami'o'i muna da farfesoshi muna da masu ilimi duk wayannan malaman namu na soro mutane ne masu dimbin ilimi masu sani idan aka yarda suka ci gaba da ilimin nasu da suka sani to fa za su hadu da mutane da suke da ilimi na kasashen musulunci a wasu wurare kamar Egypt Misra inda turawa suke shan wahala da Sudan yauwa da Sudan inda turawa suke mulkin mallaka da India yanda aka bare ta koma Bangladesh Pakistan India to a ce mutanen mu masu ilimi sun hadu da wayancan mutanen Pakistan sun hadu da mutanen Sudan sun hadu da mutanen Misra a kuma wayannan wurare da na ga maka turawa kullun dauki badari ake da su an tsane su sai idan labarin ya tsallako ya zo nan gurin ta hanyar jaridun su na larabci wanda zamu iya karantawa ta hanyar labaran su na larabci wanda zamu iya karantawa to abun ba zai wa turawa dadi ba saboda haka wata hanya za a biyo dan a dakushe basirar Bahaushe
kada ta kai ga wannan matsayin
kar a kai ga matsayin da cewa Bahaushe zai iya yin wato wata hulda da wani kabila mai iya larabci ko mai wani guri dan saboda kar ya ga salo na yin tawaye sai aka ce a tursa samu su koyi rubutu da karatu da Hausa to kaga rubutu da karatu da Hausa na abu ne wanda yake sai ka fara shi danyi sun fa yi fiye da shekara 700 suna rubutu da larabci
kalmomin ajami ne ko
da kuma ajami ma la larabcin ma suke yi kuma ajamin ya zaman to shine wanda ake amfani da shi kullun dan a Kano ne tun a lokacin zamanin sarki Rumfa wajen shekara ta 1450 ake amfani da ajami dakto daga ebe shekaru daga nan shekara ta 1450 zuwa shekara ta 1905 kaga ya kana da wajen shekara 300 da wani abu ana fa amfani da ajami ana ilmantar da mutane shekara 300 da wani abu ana ilmantar da jama'a saboda haka idan aka ci gaba da wannan ilmantarwar za fa a samu mutane da za su yaki turawa saboda sun samu ta hanya wani salo ba sa so saboda sun ji dadin yadda Kano take da kuma dai arewacin Najeriya saboda haka idan kana neman original rubuta ciki to turawa ne ta suka yi wannan rubuta ciki saboda sun yi lum sai tatsa suke a hankali suna tatsa to ana cikin wannan tatsan alherin kuma a zo a fara kawo wani cancan a yi wani juyin mulki a yi wani abin da ba sai da wannan ba to kuma ilimi yake kawo wannan saboda haka yanzu abin da ya kamata a yi shine a dakushe wannan ilimin an hanya mafi sauki na dakushe wannan ilimin shine a tursa sa musu su koyi wani sabon yare su koyi wani sabon rubutu wanda ba su iya ba
a shagaltar da su da shi
sai su ta tayi to kaga sai aka fito da wannan tsarin kuma wanda ya fito da wannan tsarin sunan shi Reverend Miller
Reverend Miller
na addinin Krista Reverend ne na addinin Krista tun wajen shekara ta 1890 da wani abu ya taho da shi da ƴan mission suka zo wai Kano sun ji labarin Kano sun ji labarin musuluncin Kano suka zo wai domin su musuluntar da sarkin Kano Alu
shi kuma nan da bi kenan dama
to sai ya ce da su ku tashi ku fita duk wanda na ba ku kwana uku ku bar kasar Kano
musuluntar da shi ko su mai da shi Krista
su mai da shi Krista yauwa su mai da shi Krista ba su mutan da shi ba suna son su zo su mai da shi Krista sai ya ce da su to na ba ku kwana uku ku fita daga kasata ina da addini na wannan sai ba su haushi saboda haka lokacin da turawa mulkin mallaka suka to sai suka biyo su so abinda Reverend Miller ya gawa Lord Lugard wanda ya rike ragamar Najeriya shine kada ka yarda musulman nan su ci gaba da amfani da yaren larabci dole duk yadda za a yi a toshe musu basirar su su yi amfani da wani abin da yake ba yadda za su samu wani abin karatu in ba da kristoci ba kuma shi Miller din shi ya faɗi haka da bakinsa a littafin da ya rubuta na rayuwarsa cewa shi ya ga Lugard cewa lalle a hana amfani da ajami a hana amfani da larabci a yi amfani da harfan boko wanda dole sai an koya mutane to fa shine aka fara a shekara ta 1910 a nan Kano aka fara kafa makarantun boko na farko sai aka fara da ƴaƴan manya da sarakuna gani ake wai idan ai ƴaƴan manya da kuma su sarakunan da kuma manyan malamai dan har azuzuwa manyan malamai aka dauko aka saka wai a dinga koya musu ABCD. Mutumin da yake professor ne guda, professor din fiqhu ko professor din lugar larabci, ka zo ka aje shi wai ya kuka koya masa ABCD, ai renin wayan yayi yawa. Saboda haka wannan makarantar da mata malaman ba ta yi nasara ba ta kife, suka daina zuwa. Ƴaƴan sarakuna kuma da aka dinga daddako su a ce a wai a nuna su, ƴaƴan sarakuna suna ganin za a dilma ƴaƴan su ne, sai dinga daddako ƴaƴan bayin su suna sakawa. To su ne fa ƴaƴan su daga cikin ƴaƴan bayin fa su ne fa Allah ya daukaka su suka yi sama, suka rike rigamar mulkin Najeriya, suka rike rai, suka zama shugabannin mu. To wannan an yi ne dan a dakushe basirar Bahaushe, kada a yarda ya samu wata basira. Kuma daga nan ne aka dinga daukaka cewa ai Hausa ma ba wani kabila bane, yare ne kawai. Saboda haka ba dole bane ka iya yaran, ka iya tankadar da shi, ba wata tsaya bace.
To amma kenan tunda su malaman da aka tara ka ce sun watsar da wannan tsarin ba su bi ba, shirin kenan bai ci nasara bane kwata kwata, ko kuma ya ci nasara da har yanzu ana ganin sakamakon sa?
Ai makarantun kwaya uku suka yi. Makaranta ta farko ta ƴaƴan sarauta, makaranta ta biyu ta malamai profesoshin mu, dan ni na da orina profesoshin nan ma profesoshin yanzu. Sannan makaranta ta uku an yi ta ne ta mutanen gari. To ta ƴan sarakunan da ta malaman ba ta yi nasara sosai ba. Ta yi mutanen garin, su ma ta mutanen garin sai an kai ruwa rana kafin a su yadda a yabo ƴaƴansu a kawo su makarantar. To amma ana ta yin ganin cewa ai mutane ba sa son ilimi a arewa, ba sa son ilimi a arewa, Hausawa ba sa son ilimi. Har yanzu an kasa danganta kin son ilimin da wancan manufar na cewa ana son a takushe basirar Bahaushe ne. Kuma idan da gaske ne so suke Bahaushe samu cigaban, ai ba da Hausa za su koya masa ba. Dan Hausa aka fara koyawa. Da Turanci ya kamata su koya masa. To idan suka koya Bahaushe da Turanci fa shi ma fa akwai wani garuri.
Zai san sirrin
abin, saboda zai ga kuma mutanen da suke yawaki da su a Liberia da Gambia da dai shauran kasashe da suke da Turanci su kuma. To fa zai iya karantawa. A duk duniya babu inda ake Hausa sai kasar Hausa. Kuma daga primary zuwa har secondary, har zuwa lokacin da mutum zai ce zai iya karanta jarida ya san me ake ciki, za fa a dauki wajen fikirar shekara 10 wani abu. To ai kaga shikenan an yi musu wani keji, an sa su a cikin wani tarko inda ke ba wata hanya da za su san me yake faruwa a wata duniya. Babu Turancin, babu Larabcin, sai dai Hausan. Kaga ba su ake a cigaba, su ake a takushe. Inda su ake a cigaba da sai a ce a koya musu Turanci. In za ku yi gasar kagagun labarai, kar ku yi da Hausa, ku yi da Turanci. Saboda mu inganta Turancin ku. To ba a san su iya Turancin. Saboda idan suka iya Turancin dama suna da basira. Za su iya haɗa ɗaya da biyu, ɗaya da ɗaya su samu biyu, sai ce za mu iya yaƙar Turawa.
Haka ne. To amma daga yaushe ne Turawan suka yarda cewa su koyawa Hausawa Turancin da a yanzu? Za ka ga cewa waɗanda aka koya musu Turancin wancan lokacin sun fi waɗanda yanzu suke koyan Turancin ƙwarewa da shi.
A ai tun farko makarantun da aka kafa, ai ba wai Hausa zalla aka kafa ta ba. Daga shekara ta 1910 ana koyar da Hausan, ana koyar da Turancin, amma an fi fifika Hausan. Aka yi tafiya sai da aka yi kusan shekara 20 da wani abu ana tafiya haka, ba a samu wani ci gaba sosai ba. Ba su samu abin da suke so ba. Shi yasa suka dinga zuwa kudu, suna ɗauko mutanen kudu su zo, aka ajiye su a sabon gari, saboda su dinga mu'amala da su, saboda sun kasa samun mutanen da za su yi mu'amala da su da Turancin, duk da dai gashi sun wajen shekara 20 suna koyarwa. Saboda haka sai abin ya shiga cikin wani sabon salon dulmiya, sai suka ce to shikenan abin da za a yi yanzu shine a yi gasa. Maimakon su ce a yi gasa da Turanci, gasa kagagun labarai da Turanci, sai suka ce a yi da Hausa. To dama Turancin ma an yashi a lokacin ruwa-ruwa ne. To kuma kowa ya fi gwanunna gwaninta a yaransa. To saboda haka da aka ce a yi da Hausa, sai suka yi da Hausan. Da aka yi da Hausa aka ce wannan yayi. Saboda haka maimakon a ce kun riga kun yi da Hausa, yanzu rukuni na gaba na gasar da Turanci za a yi, sai kuma aka ɗauki ɗaya daga cikinsu aka ce ya je ya rubuta magana jari ce da Hausa. Kuma don wulaƙanci ma sai aka ɗebo masa littattafan Turawa. Da na Larabawa da yake ya iya Larabcin ya iya Turancin, sai aka ce ya fasara su zuwa Hausa. Wa'innan littattafai guda biyar da na jera maka da kuma wannan magana jari ce, sai aka cusa su manhajar makarantu. Da aka ji sai muka taso da su. Sai haka sai ya zamanto
na
Turancin a haɗa mana. In an da an yi haka da za mu tashi kamar India da Pakistan da shauransu da suka dinga yaƙi a dinga amfani da yarensu da kuma yaren Turawan. To sai suka ce su a karai haka. Sai suka samu shugabanninmu da shugaban gargajiya sarakunanmu, ta hanyarsu suka dinga bi suna nuna musu cewa ai yaranku shine martabarku, yaranku shine rayuwarku, kamata ai kula da yaranku. sai aka nuna musu cewa ma idan ko kun zo za ku wa mutane magana ko ku da turanci ku yi da Hausa to kaga abin cin riga ya dago saboda da nuna cewa Bahaushe duk da basirarsa a dakusar da shi wannan shine makasudin abin
to haka ne to masu haran mu kamar dai kowanne mako yau ma lokaci yayi halinsa wanda anan za mu ji akalar shirin sai dai muna ƙara tunatar da ku cewa wannan shiri na al'adun Hausawa yana maraba da gudunmuwa da za ku iya rubuto mana ko kuma tambayoyi da kuke so professor ya ba ku amsoshin su dan haka sai a aiko tambayoyi a lambar wayar da muka ambata ko kuma a rubuto zuwa ga gidan Radiant Jigawa FM mita 93.5 andaza karamar hukumar Kiyawa jihar Jigawa a madadin professor Abdullah Uba Adamu da kuma waɗanda suka taimaka wannan shiri ya samu nasarar isa gare ku idan shirya na gabatar Salisu Gumel nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.